الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، godiya ta tabbata ga Allah tabaraka wa ta'ala da dukkan wani dangi ne go mamallakin kowa da komai gaba daya wanda ya saki kaddara haduwar mu a wannan yammaci na ranar talata. A yau muna 28 ga watan Rabi'ul Akhir, hijira ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam daga Makka zuwa Madina 1444, wanda ya dace ma 22 ga watan 11 shekara ta 2022. Lokaci ne takaitacce wanda muka saba gabatar da takaitaccen darasi na tauhidi daga cikin wannan littafi, shine muqaddima ta risala ta Ibn Abi Zaid al-Qirawani rahimahullahu ta'ala. Ba laifi kafin darasi na yau, idan da tambayoyi suna iya gabata. Na'am. Magana mafi rinjaye daga cikin maganganu biyar na malamai game da mai shayarwa da mai ciki, idan suka kwatanta yin azumi suka kasa, ko kuma da wahala suke kai azumin, to an yi musu rangwamen su ajiye azumi, kuma iya abin da yake kansu a kowane yini ciyarwa mudu daya na abinci, shinkafa ko alkama ko hatsi ko wake. Wannan ciyarwa ita kadai ce abin da yake kansu ba maganar ramuwa. To wannan tambaya ai an yi ta a darasin mu da ya gabata, a daga suke na rallade. In kai salati sau daya shi kenan ka wadatar, ai a tahiya ne ake yin shi. Na'am. Sallam ha iya abinda ya tabbata a sunna shi ne za ka yi. Yana daga cikar koyi da limami in sallama biyu ya yi kai biyu, in dai kai daya abin ma in ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullah, ta biyu yace assalamu alaikum, kai iya yadda yi. Wannan cikar koyi ne da limami. In yayi sallama biyu kai sallama daya, baka saba masa ba, domin sallama daya ita ma ta tabbata daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma abin da ya kamata kai sallama kamar yadda shi limami yayi. Na'am. Kamar ni. Shi maganar bismillah, duk wani aiki wanda yake mai muhimmanci shine aka sunnan ta mana yin bismillah. duk da cewa hadisin da malamai suke kafa hujja da shi bai inganta ba. Na kullu amrin zibalin la yubda'u fihi bi bismillahi, a wata riwaya bi hamdulillahi fa huwa abba, ko kuma fa huwa abtar. Wannan hadisi ne dhaifi, illa kasancewar ita yin bismillah neman taimako ne da agaji da Allah subhanahu wa ta'ala akan cimma lamarin da ka sa gaba. Shi yasa duk wani al'amari mai muhimmanci ake buƙatar farko mutum ya yi bismillah, kamar yadda abubuwa da dama a shar'ance yin bismillah a farko duka ya zo. To shi yasa malamai suka ce duk wani al'amari mai muhimmanci mutum ya yi bismillah, domin ita bismillah ta kunshi neman taimako ne da agaji da Allah subhanahu wa ta'ala a kan wannan lamari da mutum ya sa gaba. Na'am. Wani misali, mutum ne yana da wata mata sai yi aure. Ita wannan mata ta gida ta ce ba ta yarda ba ya kusance ta, sai an tafi da shi da wannan sabuwar mata an gwada jininsu a tabbatar da lafiyar ta kalau, shi ma ta tabbatar da lafiyar sa kalau. To ana abin da ya kamata ba ma su biyu ba, gaba ɗayansu su ukun ya kamata a tafi a gwada, domin ita ma waccan kin ta samu nutsuwa ta samu gamsuwa. An gane ko wannan ba laifi ba ne ba na aje a yi gwajin jini a tabbatar da kowa daga cikin ma'auratan lafiyar shi kalau, saboda irin abubuwa na zamani na cututtuka wanda kuma akan ɗauke su ta hanyar saduwa. To kuma ita wannan rashin lafiya galibi wasu sun same ta ba ta hanyar fasikanci ba. Allah ya kaddara ya auro matar da take da irin wannan rashin lafiya, yakan gogi wannan rashin lafiya, in yana da wasu iyalin kuma yakan iya goga musu. Ko kuma mutum ya auro mace ita lafiyar ta kalau, shi ba shi da lafiya, ya goga mata wannan rashin lafiya. Don haka wannan hanya ce wadda ta dace a shar'ance ne a je a yi gwajin jini, wannan duka ɗaukan mataki ne. Gane ko? Ai, addu'a ma da aka shar'anta mana yin addu'a domin ɗaukan mataki ne da neman tsaro da kariya. To haka shi ma abinda za ka ɗauka na kamar misali kiyaye wasu abubuwa waɗanda za su iya taɓa lafiyarka, ko kuma irin shan magani da sauransu, wannan duka suna daga cikin hanyoyin da shari'a ta zo da su kuma ta yarda ta amince musulmi ya bi irin waɗannan hanyoyi. Don haka a nan ba ta yi ba rashin ɗa'a ga shi mijin da ta ce ita ba za ta yarda ba ya kusance ta, dole sai an je an yi gwaji. Darasi da ya gabata da taimakon Allah tabaraka wa ta'ala, wato bayani ya gabata akan wata mas'ala daga cikin mas'aloli na aƙida, musamman game da abin da ya shafi fiyayyu a cikin wannan al'umma wanda su ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Kamar yadda malam yake faɗa, wa anna khairal quruni alqarnul ladhina ra'aw rasulallahi sallallahu alaihi wasallama wa amanu bihi, lalle wato fiyayyun jama'a su ne jama'ar da suka ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kuma suka yi imani da shi. a takaice dai su ne sahabbai, domin kamar yadda Al-Hafiz Ibn Hajar Allah ya ji kansa a cikin muqaddimar littafin sa Al-Isaba fi Tamyiz As-Sahaba, ya tabbatar da cewa mafi ingancin ta'arifi na sahabi shine kamar yadda malamai suka faɗa, idan aka ce sahabi suka ce mallakiyan nabiyyi sallallahu alaihi wa sallama mu'minan bihi wa mata ala zalika, duk wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam halin yana mai imani da Allah da manzansa kuma ya mutu akan musulunci, wannan shine ake kira sahabi. Haduwar kuma ba ta da wani gwalgwado, daidai da minti daya in dai mutun ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma halin yana mai imani da Allah da manzansa kuma ya mutu akan musulunci, to wannan shine ake kilgawa a cikin jumlar sahabbai. Amma duk wanda ya hada zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma bai hadu da shi ba daidai da kyautawar ido kuma yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kuma ya mutu akan musulunci, to wannan ba a kirga shi a cikin sahabbai. Kamar yadda An-Najashi sarkin Habasha yayi imani da Allah da manzansa, ya tara zamani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma ba su hadu ba, Allah ya karbi rayuwarsa. Don haka irin su An-Najashi ba a kirga su a cikin sahabbai. Haka wanda ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma bai imani da shi, an gane ko bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, ya mutu akan kafirci, ba a kiran shi sahabi. Ko kuma ya hadu da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bai imani da shi, sannan kuma wato bai imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, ko kuma ya zamanto wanda wato wanda kasancewar wato ya rayu yayi imani da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama amma sai ridda ta gitta, ya mutu akan kafirci, to wannan ridda ta zubar masa da wannan daraja ta abutar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Shi yasa ka'ida suka ce wa mata ala zalika, ya mutu akan musulunci, to wannan shine ake kira sahabi. Shine malam sai ya ce thumma allazina yalunahum, sannan waɗanda suke biyar su, sannan kuma waɗanda suke biyar su, waɗanda suke biyar sahabbai kai tsaye sune tabi'ai, domin in aka ce tabi'i duk wanda ya hadu da sahabi daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam hali yana mai imani da Allah da manzansa ya mutu akan musulunci, wannan shine tabi'i. Sannan atba'ut tabi'in suna biya musu, shi ko in aka ce tabi'ut tabi'ina wanda ya hadu da tabi'i kuma hali yana mai imani da Allah da manzansa kuma ya mutu akan musulunci, to waɗannan su ne fiyayyu a cikin wannan al'umma, kamar yadda wannan shaida ce daga bakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin wato wannan Imran ibn Husayn al-Khuzai, Allah ya kara masa yadda, yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na faɗa khairun nasi qarni thumma allazina yalunahum, fiyayyin al'umma manzon Allah ya ce su ne jama'ar da suka zauna da ni, sannan waɗanda suke biyar su, sannan kuma waɗanda suke biyar su. Shine sai malam yake faɗa wa afdalus sahabati al-khulafa'ur rashidun al-mahdiyuna Abu Bakr thumma Umar thumma Uthman thumma Ali radiyallahu anhum ajma'in, fiyayyu daga cikin sahabbai wato sune khalifofi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama waɗanda suke ar-rashiduna shiryayyu, al-mahdiyuna masu shiryasuwa, Abu Bakar, sannan Umar, sannan Uthman, sannan Ali, Allah ya kara musu yadda. Dan haka a cikin jumlar sahabbai gaba daya waɗannan kudin sune suka fi kowa daraja, kuma yadda jerin su yake a wajen khalifanci haka jerin su yake a wajen daraja, kamar yadda wannan shine abinda jumhurin malamai na ahlus sunna wal jama'a suka tabbata akan sa. Abu Bakar shine number 1, shine na farko a wajen daraja. Manzala sallallahu alaihi wasallama da yi bar duniya bai bar wani fiyayye a cikin wannan al'umma sama da Abu Bakar. Sannan Umar na biya masa, kamar yadda Umar shine khalifa na biyu, to haka wajen daraja bayan Abu Bakar Umar shine zai bi, shine yake biya masa. Sannan Usman Allah ya kara masa yadda, sannan Aliyu ibn Abi Talib dan ammin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kara masa yadda. To mun yi bayani yadda mataki mataki yake na daraja ta sahabbai, bayan waɗannan hudun sai ka biyo baya da cikon da shida cikon goma wanda aka musu albishir da gidan aljanna. Talha ibn Ubaidillah, Az-Zubair ibn al-Awwam, Sa'ad ibn Abi Waqqas, Sa'id ibn Zaid, Abu Ubaida, Amir ibn al-Jarrah, sannan Abdurrahman ibn Auf. Bayan waɗannan gomar, sannan sai waɗanda suka halarci yakin Badar. Bayan waɗanda suka halarci yakin Badar, sannan sai waɗanda suka wato halarci sulhul Hudaybiya, wajen mutum 1400 waɗanda suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato karkashin wata itaciya a shekara ta 6 da hijirarsa, lokacin da aka kulla sulhu tsakanin shi da kafiran Makka. To a lokacin nan mutum 1400 suka zo suka yi da ƴan kai suka yi mubaya'a da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Gaba ɗayan su manzon Allah yake faɗa lan yalijan nara man baya'a tahta shajara. Manzon Allah ya ce duk wanda ya yi mubaya'a da ni karkashin wannan itaciya, manzon Allah ya ce har abada ba zai shiga wuta ba. Allah ya haramta ma wuta cin namansa. Sannan sai kuma waɗanda wato suka musulunta kafin kenan a ci Makka da yaƙi, ko kuma kafin sulhul Hudaybiya. Sannan kuma sai waɗanda suka musulunta bayan sulhul Hudaybiya, kamar yadda Ubangiji ta'ala yake faɗa la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatala ulaika a'zamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullan wa'adallahu alhusna. Shine malam sai yake faɗa wa Allah yuzkara ahadun min sahabati rasuli sallallahu alaihi wa sallam illa bi ahsani dhikri. Kar a ambata ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam illa bi ahsani dhikrin, sai da mafi kyawun ambato. In dai zaka ambata wani daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama, to ka tabbatar da abinda zaka faɗa game da shi kyakkyawa ne. An gane ko? Wal imsaku amma shajar bainahum, da kame baki gabarin abin da ya gudana tsakanin su na jayayya da rashin zutuwa da yaƙe-yaƙe da suka yi, wannan wajibi ne mumini ya kame halshensa. Maganar wane ne mai gaskiya, wane ne baya da gaskiya, wannan duka lamari ne wanda yake ya wuce ya fi ƙarfinka. Gane ko? Al'umma ce wadda Allah ya mata alƙawalin, ko mu ce jama'a ne wanda agun Allah suna da wata daraja da wani matsayi, wanda in ma sun yi kuskure wannan martabobi da suka samu ta kankare musu kuskurensu. Kuma mutane ne waɗanda kowa daga cikinsu famar dace ma gaskiya yake, da wanda ya ji yaƙin, da wanda aka ja shi, da shi wanda ya yaƙa, da wanda aka yaƙa kin, kowa famar dace ma gaskiya ce yake. Wanda ya dace ma gaskiya yana da lada biyu, wanda ya kuskure mata kuma yana da lada ɗaya. To shi yasa Manzala sallallahu alaihi wasallama ya ja hankalinmu game da sahabbansa, ya mana magiya a wata riwaya yake cewa Allahu Allahu fi ashabi, ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah game da sahabbaina, ma'ana kar wani ya kwaso wani jafa'in shi da wani alkaba'in sai ya yaba ma sahabbai. Shi yasa a wata riwaya manzon Allah yake cewa la tasubbu ashabi, kar ku zagi sahabbaina, kar ku zage su, kar ku fada musu wata bakar magana, kar ku aibanta su, kar ku kushe su. Sai yace fa wallazi nafsi biyadihi, rantsuwa nake da Ubangijin da mallakar rayuwa take hannunsa. Manzo Allah yace law anfaqa ahadukum mithla uhudin zahaban ma balaga mudda ahadihim wala nasifahu aw kama qala. Manzo Allah yace rantsuwa nake da Ubangiji na ɗayan ku da zai ciyar da gwalgwadon dutsen Uhud ga zinare. Manzo Allah yace ladan da zai samu bai kai ba ladan mudu ɗaya tak da sahabi ya ciyar. Manzo Allah yace wala nasifahu, yace wallahi ko rabin mudu da sahabi ya ciyar, wato ba za ka kai ba ka kaddara cewa dutsen Uhud gaba ɗayan shi ya rikida ya zama zinare. Wannan zinare a ce mallakar ka ne, kuma wannan dukiya gaba ɗaya ka sarrafa ta a hanya ta ɗaukaka addinin Allah. Ladan da za ka samu na wannan ciyarwa ba ta kai ba ladan mudu ɗaya tak da sahabi ya ciyar, ko rabin mudu, kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa. Shi yasa Aisha Allah ya ƙara mata yadda, wato take faɗa take cewa kai can taɓewar wasu jama'a, an umarce su su roƙa ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama gafara, amma sai suka juya hannun agogo baya, banda zagi da la'anta ba abinda suke ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Su ne Rafida, su ne ƴan Shi'a. Domin Allah ya faɗa wallazina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil imani ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. Shine malam sai yake fada yace wa annahum ahqqun nas ayyul tamasalahum ahsanul ahsanul makarih wa yuzanna bihim ahsanul madahib. Yace su ne mafi cancantar mutane da za a nema musu mafi kyawun mafita. An gane ko? Mafi kyawun mafita, in ma sun yi aikata wani abu wanda a zahiri ya bayyana cewa kuskure ne, to su suka fi cancanta a nema musu uzuri, a nema musu hanzari, ka yi ƙoƙari mai yiwuwa domin kaza yasa wannan sahabi ya yi kaza, ko saboda kaza ya yi kaza, ko saboda kaza, ka dai nema masa hanzari. An gane ko? Shi ne ya ce su ne mafi cancantar mutane da za a nema musu mafi kyawun mafita, ma'ana a nema musu hamzari a duk wani abu da ya bayyana wanda ake ganin kuskure ne, to a yi ƙoƙari a nema musu uzuri. Malam ya ce kuma a kyautata musu zato, ma'ana a yi zato da su mafi kyawun matafiya, ma'ana mafi kyawun zato, a kyautata musu zaton cewa sun haɗu da jin ƙai na Allah subhanahu wa ta'ala. A takaice dai ita wannan mas'ala bayani ya gabata a kanta, yau insha Allahu ta'ala za mu tashi gaba ta gaba. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa ta'atu li a'immati al-muslimina min wulati umurihim wa ulama'ihim. Malam Allah ya ji kansa yake faɗa wato da'a ga shuwagabannin musulmi na waɗanda suke majibinta al'amuransu da malamansu, wannan wajibi ne. Aqidar ahlus sunna wal jama'a, shuwagabanni na musulmi yi musu da'a akan duk abinda babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa, wajibi ne. nassi na alqur'ani shi ya tabbatar mana wajibcin yin da'a ga shugabanni na musulmi, kamar yadda ubangiji mai girma da daukaka na fada ayan na cikin suratul nisa, ya ayyuhal ladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum. Ubangiji ta'ala yace ya ku mu'minai kuma ubangijin ku da'a kuma manzon sa da'a, wa ulil amri minkum kuma majibunta lamari daga cikin ku da'a. Malamai suka ce wato abin nufi da ulul amri anan suka ce humul ulama wal umara, malamai da shugabanni. An gane ko? Indai ka ji an ce majibunta lamari a cikin jama'a ta musulmi, to malamai da shugabanni. Kamar yadda malamai suke faɗa, al ulama mubayyinun wal umara munaffizun, su malamai aikinsu su bayyana ma mutane gaskiya, su kuma shugabanni aikinsu shine zartarwa. Su malamai su za su yi bayani, su kuma shugabanni su suke da wato sandar doka a hannu, su ne masu zartarwa. To dan haka kasancewar malamai dole a saurare su kuma ai musu da'a game da duk abin da suke bayyana ma al'umma na al'amuran addini. An gane ko? Wajibi ne abinda malamai suke karantar da jama'a alqur'ani da sunna, suna kokarin fahimtar da jama'a, to wannan wajibi ne a saurara kuma wajibi ne ai da'a. So kuma shugabanni duk abin da suke bada umarni na cewa ai kaza ko kuma a daina kaza, su ma wajibi ne ai musu da'a matukar. Babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa a cikin umarnin su, wato ko hanin da suka yi. To shi yasa wannan aya ita ce dalili. Kuma anan abin da muke so mu gane, shi malami ba a yi masa da'a haka kai tsaye ido a ido rufe, sai in an tabbatar da abin da ya faɗa gaskiya ne. An gane ko? Abin da ya faɗa gaskiya ce tabbatacciya kasantacciya daga gun Allah subhanahu wa ta'ala, to dole a yi masa da'a. Wannan da'a in ka yi ba shi kai ma da'a ba, Allahn da ya saukar da wannan gaskiya shi ne kai ma da'a. In malami ya yi faɗa an samu kuskure akan wannan faɗa, to ba kushe shi ba za a yi, ba aibanta shi ba za a yi. In an tabbata wato kuskure ne wanda yake ba na ganganci ba, sai a roƙa masa gafara ta Ubangiji subhanahu wa ta'ala, kamar yadda ƙarin bayani zai zo. Dan haka su ma shugabanni duk abin da za su ba da umarnin cewa ai kaza ko a daina kaza, to wannan umarni nasu da wannan hani nasu sai a dora shi akan sikili na shari'a. In babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa, yi musu da'a akan wannan umarni ko hani ya zama wajibi. Kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake faɗa, alal mar'il muslim as-sam'u wa ta'a. Manzo Allah ya ce na kan mutum musulmi ji da bi game da duk abin da aka umarce shi aka ce yayi ko ya bari. Manzo Allah ya ce malam yu umar bi ma'asiya, matukar ba a umarce shi ba da wani aiki wanda yake na saba ma Allah ko saba ma manzansa. Manzo Allah sai ya ce fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a, in har aka umarce shi da wani abu wanda akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa, to ba maganar ji ba maganar bi. To shi yasa malamai suka ce idan ka lura da wannan aya, ni Allah ya faɗa cewa ya ayyuhal ladhina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula, sai ya ce wa ulil amri minkum kuma ubangijin ku da'a kuma manzon sa da'a. Kaga anan da aka ce ati'ullaha, wajen ar-rasul sai aka maimaita adiyu. Me yasa? Saboda da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a ci wanda take mutlaka kai tsaye tana komawa ne zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala domin shi ya faɗa man yudi'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya ma wannan manzo da'a to ya tabbata ubangijin da ya turo shi ne ya ma da'a to amma da yake da'a ga shugabanni malamai da su waɗanda suke masu zartarwa da'a ce mu kayyada malamai da shugabanni ba a yi musu da'a sai in ya kasance babu saba ma Allah babu saba ma manzansa shine malamai suka ce sirrin da yasa ba a maimaita ba wa adiu ulil amri minkum saboda su da'ar su ba mutlaka bace mu kayyada ce amma da'a ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da'a ce wanda take saki in kai masa da'a Allah kai ma da'a domin shi ba shi da nashi dan aike ne wanda yake isar mana sako a madadin ubangiji shi yasa Allah ya aje mana ka'ida wa ma ataakumur rasulu fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu duk abinda manzon Allah ya baku ku karba abinda ya hane ku ku hannu kuma yace mana man yudi'ir rasula faqad ata'a Allah duk wanda ya ma wannan manzo da'a to ya tabbata Allah ya yi ma da'a to dan haka kasancewar da'a ga su malamai da su shugabanni wato akwai ka'idodi shi abinda ya shafi malamai abu na farko abinda kamar yadda idan muka dauka akwai hadisi na Abu Ruqayyah shine Tamim ibn Aus ne dari Allah ya kara masa yadda da yake fada yake cewa naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama na fada addinun nasiha kulna liman qala lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim manzon Allah yake cewa shi addini nasiha ne sahabbai suka ce liman ya rasulullah ga wane ne addini yake zamantowa nasiha sai yace lillahi yace ga Allah wali rasulihi haka nan ga manzansa wali kitabihi haka nan ga littafinsa wali a'immatil muslimina haka nan ga shugabanni na musulmi sai yace wa ammatihim daga magarinsu to dan haka a'immatil muslimina kamar yadda muka yi bayani wato sun kasu kashi biyu su ne kenan malamai da shugabanni farko yana daga cikin nasiha ga malamai wanda haƙƙi ne na Allah wato akan bayinsa shine ƙaunarsu an gane ko dole ne ya zamanto duk wasu malamai na Allah masu ƙoƙarin bayyana ma mutane gaskiya to wajibi ne akan mu mu ƙaunace su saboda wannan ƙauna da ta muke musu ita ce za ta kai mu zuwa yin koyi da su akan duk abin da suke faɗa mana wannan abu na farko kenan abu na biyu shine taimaka musu da agaza musu a wajen bayyanar da gaskiya duk wata hanya da za a bi domin yada wato wannan kira da malamai suke yi to wannan yana daga cikin nasiha ga malamai shine kokarin taimaka musu akan isar da wannan da'awa a bayyana ma mutane gaskiya ta shiga kowane lungu birni da kauye abu na uku shine kokarin wato kare mutuncinsu an gane ko da ba su kariya akan duk wani wanda zai ringa aibanta su yana kushe su ko yana yi da su to wannan wajibi ne malaman Allah idan kaji wani yana aibanta su yana kushe su to ya zama wajibi a kanka kai kokari ka ba su kariya in har kaji an danganta ma malami wani abu cewa ai malam wane ya ce kaza to ba haka ba zaka tashi kawai ka ringa fada baki da kunfa kace ai ni daga yau na dawo daga rakiyar sa ba ni bashi har ma kai masa wani wuri na daban ka ce ai malam wane dan bid'a ne ko kaza ne in kaji an fada wata magana an danganta gare shi to akwai wasu matakai da ya kamata ka bi a farko. Mataki na farko shine ka yi kokarin tasabbut, ka bi diddigi, shin haka ne malam wane ya faɗi wannan magana ko bai faɗa ba. Domin sau da yawa ake danganta ma malami wasu maganganu na ƙarya wanda alhali bai faɗa ba, kuma musamman a irin wannan lokaci na hanya ta sadarwa da aka ci gaba, ko mu ce ci gaba irin na mai gina rijiya, malami zai zo ya yi bayani. Bayani yakan kasance bayani ne mai tsawo, wanda ya ji farkon zancen ba zai iya fahimta ba sai ya ji ƙarshen zancen, ko kuma wanda ya ji ƙarshen zancen ba zai iya fahimta ba in bai ji farkonsa ba. Kawai sai a zo a sanya almakashi na cikin na'ura sai a datse maganar shi, sai a ce ai malam wane ga abin da ya faɗa, ko a ciro wata maganar shi can daban sai a zo a dasa ta da wata. To wannan duka abubuwa ne waɗanda mutum ya yi hattara. In har ka ji an ce malam wane ya ce kaza, kuma wannan abu kaga cewa kamar kuskure ne, to yi kokari ka bi diddigin da zaka tabbatar da cewa ya faɗa ko bai faɗa ba, wannan magana kaga masa ne aka yi ko kuma ya faɗa. In har ka samu tabbacin cewa lalle ya faɗa, to anan sai ka tsaya kuma wannan abin da ya faɗa ka dora shi akan sikili na shari'a. Abin nan da ya faɗa abu ne wanda za a yi masa naqadi, ma'ana a tattauna a yi masa bita da kulli akan wannan magana, ko kuma ba abu bane ba wanda yake wanda za a yi naqadin sa. Domin so da yawa malami zai faɗa abu ko ba ku fahimta ba, amma abin da ya faɗa gaskiya ne, kenan anan kenan sai ka tsaya ka lura shin wannan abu ne wanda za a tsaya a yi naqadin shi, ma'ana a maisa bita da kulli, ko kuma ba abin da za a yi naqadi ba ne. In har ya bayyana cewa abu ne wanda ya kamata a ce an yi naqadin abin domin kuskure ne, to anan wajibi ne sai ka bi wata hanya. Micece hanyar? An gane ku kenan. Anan in ya tabbata cewa ya faɗa, kuma abin nan da ya faɗa gaskiya ne, to anan kai kokari za ka yi abin da shi wannan malamin ya faɗa kuma gaskiya ce, sai ka yi kokarin yaɗa ta wanda ma bai fahimta ba ya fahimta. In kuma ya tabbata cewa ya faɗa kuma abin ya kuskure ma gaskiya, to abin da za ka bi, hanyar za ka bi shi ne sai ka yi kokari a cikin girmamawa da ladabi ka samu shi wannan malamin, ka zauna da shi ka ce masa malam naji wani bayani da kuka yi a lokaci kaza, ina buƙatar a matsayina na almajiri mai neman ilimi a ɗan bayyana mini fuskar wannan faɗa taku, domin kun fi ni sani kun fi ni bincike. A lokacin nan in ya bayyana maka, an gane ko, in ya bayyana maka cewa ga abin da yake nihi, to a lokacin nan kuma kana da damar da zaka tattauna da shi akan wannan mas'ala, amma da ladabi da girmamawa. Saboda kasancewar so da yawa wani lokaci gaskiya takan buya ga mutum, wani wanda yake ƙasa da shi wanda bai kai shi ilimi sai ya zamanto shi Allah ya fahimtar da shi. To wannan ita ce hanya wadda ake bi wato game da su wato malamai. Sannan lamari wanda yake na hudu game da malamai shine, in har ka ga wani kuskure da shi malami yayi, to anan ba a jan baki a kyale. Yana daga cikin babi na nasiha ga malamai shine dai a cikin girmamawa wato da darjantawa, kenan a yi kokari a tattauna da shi wannan malami, kenan a fahimtar da shi, a bayyana masa cewa ga yadda al'amarin yake ciki, kenan wannan in har kai zaka iya tunkarar shi. In ba zaka iya tunkarar shi ba, to sai a samu wanda zai iya tunkarar shi akan wannan mas'ala, kenan a tattauna. sannan abu na biyar shine kokarin nuna musu duk wani alkhairi akan abin da zai kawo ci gaba wato na wannan da'awa. Kenan so da yawa akwai wasu tunani da wani Allah yake bashi na cewa in an bi kaza an bi kaza to za a dan samu galaba a dan samu ci gaba akan abin da ya shafi na kira zuwa ga addinin Allah. To irin wannan sai a yi kokari duk wani abu wanda zai taimaka akan ci gaba da wannan da'awa abin da shi tana iya yiwa malamin bai hango ba to sai ka nuna masa. To wannan a takaice dai abin da ya shafi kenan su waɗannan shugabanni na farko, sannan abin da ya shafi na biyun waɗanda suke masu zartarwa masu doka a hannun shugabanni su kuma yi musu nasiha wato yana kasancewa ta wasu hanyoyi kamar guda biyar zuwa shida. Abu na farko duk wanda ya tabbata cewa shugaba ne jagora ne na musulmi to anan ya zama wajibi ka kudirce a zuciyarka cewa shugaba ne, domin duk wanda aka nada shi a matsayin shugaba kai baka yarda da wannan shugabanci nashi ba, to dan haka wannan hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wato baka yi nasiha ga shugabanni kamar yadda Allah ya wajabta ma. To dan haka kasancewar anan kenan duk wanda Allah ya sa shine ya zamanto jagora na jama'a ta musulmi kai rarra cewa shugaba ne kuma kai mubaya'a, domin ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda ya mutu ba tare da yayi mubaya'a ga shugaban da aka zaba to zai mutu irin mutuwa wadda take ta maguzanci. Allah ya kare mu. Abu na biyu, su shugabanni na musulmi haƙƙi ne nasu akan talakawa wato shine kokarin yada kyawawan ayyukansu a cikin jama'a, duk wasu abubuwa masu kyau da suka yi to ayi kokari a yada a cikin jama'a. Menene hikima? Domin yada kyawawan ayyukansu zai kai jama'a su ringa kaunar su. In ya zamanto jama'a suna kaunar shugabanni kaga jagoranci zai saukaka, zai zamanto komai ya tafi a daidai, duk wasu hayaniya da duk wani tashe-tashen hankula zaka ga ya kankanta a cikin jama'a. Shi yasa anan shari'a ta yi umarnin cewa kyawawan ayyuka na shugabanni su ake a yada su a cikin jama'a, saboda fadar kyawawan ayyukansu zai kai jama'a su kaunace su. In har jama'a sun kaunace su to jagoranci zai zamanto a cikin sauki. Abu na uku, duk abin da shugabanni za su ba da umarni na cewa ku yi kaza ko kuma cewa ku daina kaza to wajibi ne a yi musu da'a, amma sharadi ya zamanto a cikin umarninsu ko haninsu babu saba ma Allah babu saba ma manzansa, domin ka'ida ce la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, babu da'a ga wani tadiki game da saba ma mahalicci. Wa manzala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa inna ma'ta'atu fil ma'ruf, da'a ana yin ta ne game da abu wanda yake sananne abinda bai saba ma shari'a. Kenan dan haka duk wata doka da shugabanni za su zo da ita na cewa talakawa ku yi kaza ko kuma ku daina kaza to sai a dora ta akan sikeli na shari'a. An gane ko? In wannan umarni da suka ce ku yi kaza ko ku daina kaza babu saba ma Allah babu saba ma manzansa, to ku tabbata wannan umarni ko hani na shugaba da ya bada wannan wajibi ne ku yi da'a. Kamar yadda hadisin da muka karanta dazu, Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa na kan mutum musulmi ji da bi game da duk abin da aka ce yayi ko aka ce ya daina. Manzon Allah sai ya ce malam yi umar bi ma'asiya, matukar ba a umarce shi ba da wani aikin sako. Fa in umira bi ma'asiya fala sam'a wala ta'a, manzon Allah ya ce duk wanda aka umarce shi cewa kai kaza ko ka daina kaza in dai akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa, manzon Allah ya ce fala sama'a wala fa'a, ba maganar ji ba maganar bi. To dan haka wannan shine hanya ta uku, duk wani abu da za a zo da shi na dokoki in dai babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa, to wajibi ne a mai kauya. Amma matukar akwai saba ma Allah ko saba ma manzansa, to baya halatta a yi musu da'a, saboda haƙƙin Allah subhanahu wataala shi yake sama da haƙƙin kowa. Abu na hudu shine suturce aibukansu. Duk wasu abubuwa da suka yi wanda suke marasa kyau, to lullubewa ake na shugabanni iya gulgudan iko, domin na mutum ya tsaya yana yada aibuka na shugabanni, to wannan tamkar yana ta da zaune tsaye, saboda kana ƙara cusa ma jama'a kin su da kyamar su, kana fusatar da jama'a kamar kana iza jama'a ne cewa su tashi su yi fito na fito. To kaga kasancewar shi yasa duk abubuwa waɗanda suke na aibuka na shugabanni ba a san a fito ana yada su, iya gulgudo boyewa yake, ba ana nihi ba kwata-kwata kawai a rintse ido a kyale, a'a, in har ya tabbata ga wasu laifuka na shugaba, to anan wanda Allah ya bashi damar ganawa da shugaba, to ya zama wajibi akan shi ya masa nasiha, ranka ya dade kaza da kaza da kaza da kaza da huke, wannan ai matsayin ku ya wuce, bai dace ba a ce ku yi kaza, wannan kujera Allah ne ya dora ka, zaman ka lafiya akan wannan kujera shine tsara dokokin Ubangijinka, kai adalci, duk wani mai haƙƙi ka bashi haƙƙinsa. Abubuwan da kuke na kaza da kaza, akwai zaluntar jama'a, zalunci shi ku baya dorewa, kenan duk wanda Allah ya bashi damar ganawa da shugaba, to sai ya tsaya a cikin girmamawa da darjantawa, yayi kokari ya gabatar masa kalima ta nasiha ta jan hankali. In har kai baka samu damar ganawa da shi kuma ka san waɗannan ga su laifuka ne, to anan sai a samu a faɗa ma mutane na kusa da shi waɗanda suke masu daraja, malamai da sauransu, waɗanda za su samu ganawa da shi shugaba, an gane ku, da duk wani wanda yake jagora na al'umma su masa nasiha su ja hankalinsa. Kuma in sun yi masa wannan nasiha sun ja hankalinsa, ba fitowa ba za su yi suna faɗa ma jama'a cewa ai mun same shi, mun ja kunnen shi, mun masa wa'azi, a'a, kenan me kuke wani, kenan anan, to kun zo kun ce ma jama'a ai mun je mun faɗa masa, idan bai bu ba kenan menene zai biyo baya? Kenan kaga talakawa za su ƙara fusata su ce a shugaban nan kunnen ka shi gare shi, in an faɗa masa ma baya ji, ai malamai sun ce mana sun je sun zauna da shi amma ga ya bai yi ba. To shi yasa Usama ibn Zaid Allah ya ƙara masa yadda, lokacin da ya tsaya ga wasu jama'a suna ce masa kai baka yi kaza ba, kai baka ce ba, kana kallon abin da shugabannin nan suke, Zaid ibn Sabit sai yake cewa yanzu so kuke duk tattaunawa da muka yi da khalifa, in fito in faɗa muku cewa na ce masa kaza, na ce masa kaza, yace wannan abu ne wanda kwata-kwata ba zai yi ba, wannan nasiha ce tsakani na da shi saboda Allah, amma abinda naje muka tattauna sai na fito na faɗa muku. To wannan ita ce hanya ta jan hankali, ta yin nasiha ga shugabanni, in har sun kauce ma tafarki madaidaici, suna zaluntar jama'a, suna danne haƙoƙuwansu, to ba fitowa ba ake fili, kowa yayi ta faɗa yayi ta yada aibinsu, a'a, samu ake, wanda Allah ya bashi damar tattaunawa da su ya je ya tattauna da su yayi musu nasiha, wanda bai samu dama to dama ai ga muku santa ga fada, akwai malamai, akwai waɗanda suke na kusa da shi, waɗannan su ne za su zauna da shi su ja hankalinsa, kuma haƙƙi ne na Allah a kansu. Abu na biyar dangane da shugabanni, haramun ne fito na fito da su, an gane ko, da watsar da lamarinsu. Maza Allah sallallahu alaihi wasallama bai yi barangwami a wannan babi na cewa shugabanni dan sun tauye haƙoƙuwan jama'a sun yi wasu abubuwa marar dacewa, jama'a su tashi suna zanga-zanga suna wata hayaniya, wannan duka baya cikin karantarwar musulunci, wannan ba aqidar ahlus sunna wal jama'a bace, aqida ce ta kawari, fito na fito da shugabanni haramun ne a shari'ance, kamar yadda hadisi ne sahihi manzala sallallahu alaihi wasallama yake fada, ku ji ku bi game da duk abin da shugabanni suke ba ku umarni ko suka hane ku. Manzon Allah yace kai koda sun fifita kansu akan ku, ma'ana abu wanda yake dukiya ta al'umma, haƙƙi na jama'a sun tauye sun kibada wa sun keɓanci kansu da matansu da ƴaƴansu da dukiyar al'umma, manzon Allah yace ku ji ku bi duk abin da suka ce ku yi ku yi, abin da suka ce ku dena matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa. Manzon Allah sai yace illa anta raw kufran bawahan, sai dai in kun ga kafirci a fili, fihi indakum minallahi burhanu, kuma kuna da hujja daga Allah wadda take tabbatar da babban kablasar ya hau wannan shugaba, to anan ne za ku iya ja'in ja da shi kuma yaƙe shi domin ku kusar da shi daga kan wannan kujera. Amma fito na fito shi kanshi da shugaba a lokacin da kafircin sa ya bayyana, sai in kuna da ƙarfin da za ku kawar da shi daga kan wannan kujera. In ba ku da ƙarfin kawar da shi daga wannan kujera, ya zama wajibi ku yi hakuri har akai lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala zai canza mu. Domin in ba ku da ƙarfin da za ku iya kawar da shi gabarin wannan kujera kuka fito, menene zai biyo baya? Jinin da za a zubar da dukiyar da za a halakar da ita, Allah kadai ya san iyakarta. To dan haka wannan ita ce kawai damar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya bada na hutu na hutu da shugaba, sai in kafircin sa ya bayyana. Lalle abin nan babu wani tawili, kafirci ne a fili, kuma an ja hankalin shi an tabbatar masa ya ki dawowa, to a wannan lokaci in za a iya fito na fito da shi a kawar da shi gabarin wannan kujera, to dole a fito a kawar da shi. In babu karfin da za a kawar da shi, kuma dole a ci hakuri, dole a dau hakuri a ci gaba da kaskanta kai ga Ubangiji subhanahu wataala, har Allah subhanahu wataala da karfin mulkin sa ya canza muku wanda yake mafi alkhairi. To shi yasa anan mala yake tabbatar mana da wannan aqida, wannan ita ce aqidar ahlus sunna wal jamaa, da'a ga shugabanni na musulmi. Shine malam sai yace min wulati umurihim, na majibinta al'amarinsu, majibinta lamari kenan sune shugabanni masu zartarwa, sai yace wa ulama'ihim da malamansu. An gane ko? Kenan da'a ce wadda take a kayyade, kamar yadda muka yi bayani, matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa, duk abin da za a zo da shi su malamai a saurara kuma ai musu da'a, in an tabbatar da abin da suka faɗa gaskiya ne. Su ma shugabanni duk abin da suka zo da shi in dai babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa, wato dole ai musu da'a, kamar yadda hadisin al-Irbad ibn Sariya Allah ya kara masa yadda yake fada, yake cewa sallabi na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama salatan thumma aqbala alaina bi wajhihi fa wa'adhana maw'izatan baligatan wajilat minha alqulub wa zarafat minha aluyun fa qulna ya rasulallah ka'annaha maw'izatu muwaddi fa awsina qala usikum bi taqwallahi was sami wa ta'a wa in ta'ammara alaykum abdun. Ash-shahid manzala sallallahu alaihi wasallama yake fada, yake cewa ina muku wasiya game da ji da bi da duk wanda yake shugabantar ku. Manzo Allah yace wa in ta'ammara alaikum abdun, koda bawa ne yake shugabantar ku, duk abin da yace ku bi da duk abin da yace ku dena ku me kauya. An gane ko? Amma sai ka koma wancan hadisi kenan, matukar babu saba ma Allah, babu saba ma manzansa. To shi yasa wani daga cikin magabata shine Al-Fudail ibn Iyad, Allah ya ji kansa, wanda wannan yana nuna mana yadda wannan aqida take tabbace a gun magabata. Yake fada, yake cewa inda za a ce ina da addu'a da karbabba nayi a karba mun, yace wallahi wannan addu'a ba zan yi ma kaina, shugaba zan ma. a ce Allah ya masa garantin addu'a daya yayi a karba masa, yace wannan addu'a yace ba zan yi ma kaina, yace shugaba zamma. Aka tambaye shi bayyana mana wannan fuska me yasa, sai yake cewa idan kaina kadai idan kaina nema addu'a iya amfanin wannan addu'a kaina zai tsaya, in ko shugaba na ma addu'a ya gyaru ya zamanto na kwarai to al'umma ci gaba ɗaya ta gyaru, duk wani alkhairi kenan zai hada ni zai hada al'umma gaba ɗaya, kuma ni ina daga cikin jumlar su. To shi yasa magabata suke cewa la yazalu nasu bi khairin ma azamu sulatana wal ulamaa, mutane ba za su gushe ba suna tare da alkhairi, matukar suna girmama shugabanni suna girmama malamai. An gane ko mutane ba za su gushe ba da alkhairi, matukar suna girmama waɗannan wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni game da girmama su. Don haka shi kuma jagoranci a ɓangaren abin da ya shahi tsari na musulunci yana kasancewa ta hanya ɗaya daga cikin hanyoyi guda hudu. Ta wannan hanya ake samun shugaba. Hanya ta farko wato shi ne wato nassantawa, kamar misali shugaba wanda yake mai ci ya nassanta cewa wane shi ne khalifa bayana, ma'ana shi zai jagoranci jama'a. Kamar yadda Abubakar Allah ya kara masa yadda, shi ya rubuta takarda ya yi alkawali cewa bayan mutuwarsa wannan khalifanci na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama wanda zai ci gaba da jagorancin al'umma shi ne Umar. Hanya ta biyu su ne ahalul halli wal aqal, ma'abuta kulla lamari da kuncewa, wato a samu wata jama'a su zauna su yi shawara su ga wane ne ya dace ya zama shugaba, su zaba cewa wane shi ne shugaba. Kamar yadda jama'a su ne suka haɗu a sakifa ta Banu Sa'ida al-muhajirun wal-ansar, suka haɗu suka zaɓi Abubakar a matsayin cewa shi ne khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, wato suka yi masa mubaya'a. Hanya ta uku shi ne kasancewar wato wanda ya zo da ƙarfin tsiyayen rinjaye a kan jama'a, an gane ko yi juyin mulki, kuma wannan lamari na mulki kuma ya tabbata jama'a duka sun bashi haɗin kai, to wannan kuma shi ma ya zama wajibi a yi masa da'a. A taƙaice waɗannan su ne kaɗan daga cikin hanyoyi waɗanda suke na zama shugaba a shar'ance, ko ya zamanto akwai nassi ƙarara daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama na cewa wane shi ne shugaba, ko kuma shi shugaba mai ci ya ayyana cewa bayana wane ne, ko kuma ma'abuta shawara su tsaya su tankade su rauraye su zaɓi wani cewa wane shi ya dace ya shugabanci, ko kuma wani ya zo da hin ƙarfi ya yi juyi kuma lamari ya tabbata a gare shi an yarda an amince da wannan juyin mulki da yi, to wannan dukkansu wannan su ne shugabannin da ya zamanto a yi musu da'a. To sai dai da'a ga shugabanni tana ƙarƙashin da'a ga Allah, da'a ga manzansa. Nan insha Allah ya kamata mu dakata da fatan abin da muka faɗa daidai, Allah ya ba mu ladan kuskuren da muka yi, Allah ya gafarta mana. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.